بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 5 ga watan jumadan ula hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 7 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 17 a cikin wannan littafi na almi'atun nasawiyya min alahadithin nabawiyya wallafar fadilatu sheikh salih ibn abdullahi al-assaf Allah madaukakin sarki ya gafarta masa a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa'u bakal tafawa balewa dake nan titin kofar nan anan cikin garin bauchi Allah ta'ala ya gafarta masa sa'u bakal tafawa balewa ya mishi rahama darasin mu na baya mun tsaya karshen hadisi na 23 hadisin ummul mu'minina nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata mata ta shigo zuwa gare ni tare da ita akwai wasu ƴaƴanta guda 2 mata tana tambaya ko za ta samu abin da za ta ci kuma ta basu amma bata samu komai a wajena ba in ba wani dabino guda 1 ba na bata wannan dabinon ta raba shi tsakanin waɗannan ƴaƴan nata bata ci komai daga ciki ba ta tashi ta fita nana Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shigo sai na bashi labarin abin da ya faru ga abin da ya faru tsakanina da wannan matar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka jarabe shi da waɗannan ƴaƴa mata kuma ya tsayu akan tarbiyyar su za su zama mishi kariya daga wuta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace zamu tashi kan hadisi na 24 insha Allah alhadithur rabi'u wal 20 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة متفق عليه عن كربو دغا عبد الله بن عباس الله يقاري دا غاري شي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتي منزل الله تعالى دا امنتين الله ستبتا غاري شي يا فدي لمرأة من الانصار النبي يا فدي ما وتا ماتا دغا cikin matan Madina wata mata daga cikin mata mutanen Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yace da ita ma mana'aki an tahujji ma'ana me hana ki aikin haji tare da mu an ji aikin hajji baki je ba menene dalilin da yasa baki je aikin hajji tare da mu ba qalat sai tace kana lana nadihu mun kasance muna da wani abun hawa wata dabba da muke hawa farakibahu abu fulani wa bunu sai baban wani da ɗansa sai suka hau kan wannan abin hawan su suka tafi aikin hajji din li zauji hawa bin ha tana nufin mijinta da kuma ɗanta wa taraka nadihan namdahu alayhi wa ma taraka nadihan namdahu alayhi bai bar mana wani abin hawa wanda mu za mu hau ba abin hawa da muke da shi guda ɗaya ne shi kuma da shi da ɗansa ma'ana da mijinta da ɗanta sai suka hau suka tafi aikin hajji sai zama babu kuma abin da za su hau su tafi aikin hajji fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah su kara tabbata a gare shi yace fa idza kana ramadan in watan ramadan ta zagayo i'tamiri fihi to kije ki umra a watan ramadan fa inna umratan fi ramadana ta'dilu hajja domin umra a watan ramadan daidai yake da aikin hajji wanda ya umra a cikin watan ramadan to daidai yake ladansa da wanda yayi aikin hajji to wannan hadisin yana karantar da mu darussa masu yawa daga ciki mafi girman darasin da yake koyar da mu shine farilla ta aikin hajji kamar yadda take hawa kan namiji a lokacin da ya samu dama haka nan kuma take hawa kan mace a lokacin da ta samu dama dukkanin mutumin da ya samu dama ne ya tafi ya je aikin hajji to daga lokacin daga sanda damar ta samu a gare shi to daga lokacin aikin hajji ya zama wajibi a kansa daga sanda dama ta je aikin hajji damar ta samu to daga nan aikin hajjin ya zama dole a kan shi duk wanda ya samu damar yin aikin hajji kuma yayi sakaci da gangan bai ji yayi aikin hajji ba har mutuwa ta riske shi to zai yi nadama a ranar barin duniya nadamar kuma ba za ta yi amfani ba Allah madaukakin sarki ya ja kunnen mu ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhaltani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin ubangiji ta'ala yana cewa ku ciyar daga abin da muka azulta ku da shi tun gabanin mutuwa bata zo ma ɗayan ku ba ya dinga cewa ya ubangiji ka dan jinkirta mu zuwa wani lokaci nan kusa in ka jinkirta min fa asaddaq abinda zan yi shine zan yi sadaka dukiyar da ka bani na tara ta a cikin account ban yi sadaka ba yanzu in na tafi na balta magada ne za su cinye ta Allah ina roƙonka ka bani minti 5 kawai yanzu nan din tuttura mu wancan a tura mu wancan a tura a can masallacin a tura mu wancan wa akum minas salihin ka bani dama in gyara in zama cikin nagaltattun bayi malamai suka ce kalmar wa akum minas salihin tana daukar ma'anar in bai taba yin aikin hajji ba kuma yana da damar yayi aikin hajji to zai roki Allah ya bashi dama ya je yayi aikin hajji a lokacin da kuma wannan damar ba za ta samu ba saboda ka'ida ta aikin hajji tana hawa kan mutum ne liman istata'a ilayhi sabila daga lokacin da mutum ya samu dama da iko ya samu dukiya da dama da lafiya da duk abin da ake bukata ga mahajjaci to daga wannan lokacin aikin hajji ya hau kansa dole ne sawa'un wannan mutumin namiji ne ko mace wannan shi yasa ma a wajen zuwa sauke aikin hajji na farilla ba a bukatar neman izinin kowa mace in za ta tafi sallah a masallaci sallan jami'i wannan mustahabi ne dole ta nemi izinin mijinta tare da cewa hadisi ya haramce shi kar ya hana ta kamar yadda muka ji a baya amma dole sai ta nemi izinin sa amma farilla ta aikin hajji to wannan bai da hurumin cewa sai an nemi izinin sa domin umarni ne na Allah yana sama da nashi saboda haka yau inda za ta ce tana son ta je aikin hajji ya ce bai yadda ba bai gamsu ba to anan ba za a yi mishi biyayya ba ba za a yi mishi biyayya ba, amma in ta shi da kuɗin ta ne za ta tafi London ko za ta tafi Dubai, za ta je sai ya ce bai gamsu ba bai yadda ba, to wannan wajibi ta yi mishi biyayya, wannan dole ne. Amma za ta tafi aikin hajji, to wannan bai da hurumin ya hana ta. Saboda haka a shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi wannan matar, yace da ita, me ya hana kiki aikin hajji tare da mu, me yasa baki zo muka yi aikin hajji tare ba? Da haka sai ta bashi uzuri, wanda kuma samun abun hawa da za a taka a tafi aikin hajji, in babu damar tafiya ba abun hawa din, yana daga cikin sharuɗa da rukunan da dole sai an same su kafin aikin hajji ya hau kan mutum. Kamar a yanzu shine a ce mutum ya mallaki kuɗin jirgi da kuma duk abun da zai iya yin guzuri da shi na tafiya a aikin hajji. To shi yasa ta ba da uzuri cewa abun hawa dabban da za su hau guda ɗaya ne, mijinta kuma da ɗanta sun hau sun tafi, sai kuma bai bar musu wata dabban da za su hau ba. Wannan yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to in Ramadana ta zagayo, to ki je ki aikin, ki je ki umara tare da mu, domin umara a watan Ramadana tana daidai da aikin hajji. Kenan wanda ya umara a watan Ramadana, to wannan ta sauke masa farilla aikin hajji, saboda tana daidai da aikin hajji. A watan ruwaya ya ce umara a watan Ramadana, wanda ya umara a watan Ramadana falalansa kamar wanda ya aikin hajji ne tare da ni, saboda haka tana da falala kwarai da gaske. Don haka duk wanda ta samu damar tafiya aikin hajji, galibi musamman mata, akwai da yawa waɗanda suna sana'o'i, wanda a waɗannan sana'o'in nasu suna haɗa kuɗaɗen da ya kai su biya ma kansu tafi aikin hajji. Amma mafiya yawa abin da ke zukatan mata shine in ka ga mace ta tafi aikin hajji to biya mata akai. Mafiya yawa abin da ke cikin zuciyarta kenan, tana jiran Allah ya kawo mijinta ya biya mata, ko kuma babanta ko ɗanta ko wani ya biya mata daga can sama, amma ita ba da kuɗinta ba. To asalin wani ya biya maka kai ka tafi aikin hajji, wannan ihsani ne daga wajen shi wanda ya biya. Amma asali biyan kuɗin aikin hajjin yana kan wajibi ne akan ɗaiɗaikun kowa. Shi yasa sai Allah ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wanda ya samu dama, saboda biyan na kan shi ne. To shi yasa ba a ce in wani naka ya samu wasu ya kace kai in ka samu dama, saboda haka wanda ya samu dama to wajibcin tafiya ya hau kansa, sawa'un namiji ne ko mace ne, matukar ya zama baligi mumayyizi mai hankali musulmi, to lokacin da yake da dama ta tafiya aikin hajji, to a wannan lokacin tafiya aikin hajji ya hau kansa, tafiya aikin hajji ya zama dole akan shi, ya hau kanshi. Allah ya samu dace. الحديث الخامس والعشرون حديثنا 25 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. أن كلبو دغ عبد الله بن عباس الله يقاري دا أغريش يتي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت وتمات تازو جمع زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سيتشي دشي تشي يا رسول الله يا من زن الله إن أمي نذرت an ta hujja, ta ce ya manzon Allah mahaifiyata ta yi bakance cewa za ta yi aikin hajji, ta yi alkawari ma Allah cewa za ta yi aikin hajji, amma ba ta yi ba hatta matat, hatta rasu ba ta yi ba. Afa a hujja anha, shin zan iya biya mata wannan aikin hajjin da yake kanta? Qala na'am, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujji anha, ki biya mata wannan aikin hajjin. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyata, me kike gani inda a ce ana bin mahaifiyarki bashi, zaki biya bashin da ake binta ko ba zaki biya ba? Uqudullah, to ku biya bashin Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, Allah shine mafi cancanta na a cika alƙawarin sa a biya bashin sa. Allah shi yafi cancantan a cika masa alƙawarin da aka yi. To wannan hadisi kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi ya kawo cewa wannan mata ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana cewa mahaifiyata ta yi bakance cewa za ta yi aikin hajji kuma ta mutu ba ta yi ba shin ya zan yi zan biya mata ko ba zan biya mata ba Annabi ya ce ki biya mata sallallahu alaihi wa alihi wasallama to na farko shi bakance ibada ce wadda ba a yin ta ma kowa in ba Allah ba ibada ce wadda ake yin ta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin karhancin mutum ya dinga yin bakance domin in an ce an yi bakance abin da yake galibi shine mutum yayi alkawari tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala cewa yana da wata bukata a wajen Allah wanda in Allah ya biya masa bukatar to zai yi nau'i kaza na ibada to wannan shine ake kira da bakance to mafiya yawa daga cikin malamai suna ganin karhancin yin wannan bakance din ba dan komai ba sai dan saboda a mutum in yayi bakance ma Allah galibi yakan dauka maransa cewa in bukatar ta biya to bakancen da yayi ma Allah ne yasa Allah ya biya masa bukatarsa abinda mutum zai ji a ransa shine lokacin da nake ta addu'a bukata ba ta biya ba sai da nace ma Allah in ka biya min bukata zan yi azumi 10 sai gashi Allah ya biya min bukata bayan kuma shi Ubangiji subhanahu wata'ala duk ibadan da mai ibada zai yi da biyayyar da mai biyayya zai yi amfanin yana komawa kanshi ne baya isa zuwa ga Allah kamar yadda ya faɗa a cikin hadithul qudsi ya ibadi innakum lan tablughuna fi fatanfa'uni wa lan tablughu dhulli fatadhulluni ya ku bayina ba za ku taba kaiwa matakin da za ku amfanar da ni ba balle ku samu damar amfanar da ni ba za ku taba kaiwa matakin da za ku cutar da ni ba balle ku samu damar cutar da ni saboda haka koda mutum yayi ibada inda kowa zai zama mutumin kirki kullun cikin sallah da azumi kowa ya zama nagartacce to babu abin da zai karu a wajen Allah ba wani abu na mulkin Allah da zai karu biyayyar mai biyayya ba ta kara komai cikin mulkin Allah kamar yadda boren mai bore da sabon mai sabo da taurin kan mai taurin kai bai rage komai daga cikin mulkin Allah bai rage komai daga cikin isan Allah subhanahu wata'ala saboda haka wasu daga cikin malamai suke ganin cewa bai dace ba mutum ya zo biya wato roƙon bukata a wajen Allah ya nuna ma Allah cewa in kayi mun kaza to zan yi maka kaza kamar yana kwadaitar ma Allah ne cewa in har kana so in yi kaza to ni ma biya mun bukatata saboda haka yana ji ma ransa cewa wannan abin da yayi na bakance to zai sa Allah ya biya masa bukatarsa cikin gaggawa to amma ka'ida ita ce in har mutum yayi bakance to cikawa kuma ya zama wajibi a kansa har wasu daga cikin malamai ma suke ganin cewa sawa'un wannan bukatar tasa ta biya ko bata biya ba wajibi ne ya cika wannan bukatar domin shi Allah yana da cancantar a yi masa bauta a yi masa ibada ko da bai yi ma mutum komai ba ballantana Allah ya gama yi mishi komai tunda ya yi shi a mutum ya yi shi a musulmi mai hankali ya riga ya gama biya masa komai ya riga ya gama biya masa komai damar da na samu cewa Allah ya bani lafiyan da ina da dama in yi azumi guda 10 ko azumi ranar litinin da alhamis wannan kadai damar da Allah ya bani ta lafiya ta cewa ina da damar in yi wannan ibadar Allah ya cancanci in gode masa kuma in yi wannan ibadar in ina da dama ba tare da na raba wannan ibadar a jikin biyan bukatata ta wani abu na duniya ba to saboda haka ni
wasu malamai suke ganin koda mutum yayi bakance, koda bukatar bata biya ba, to wajibi ne a kansa ya sauke wannan bakancin da ya dauka. Wasu kuma suna ganin cewa in dai bukatar bata biya ba, to ba wajibi bane a kan shi, saboda a ka'idar musulunci yana tafiya ne akan sharadi. To ya sanya sharadi cewa sai bukata kaza ta biya, to sai dai zai kwanda sanin cewa in yayi bakance, in tayi bakance akan in bukata kaza ta biya, to zan yi azumi 10. To ta sani cewa in wannan bukatar ta biya ta kuma yi azumi 10, to ladanta shine biyan wannan bukatar, amma ba ladan azumi, domin innamal a'malu binniyat, niyyar abinda yasa yayi wannan abin shine dun saboda bukata kaza ta biya. To wannan yana daga cikin abin da yasa wasu malamai suke ganin kar hancin mutum yayi ma Allah irin wannan bakancin, saboda gani yake kamar yanzu musaye muka yi da Allah, yanzu mun yi musaye ne yanzu da Allah, ya bani kaza na bashi kaza, Allah kuma shine a wanda yake kyauta bila iwab, Allah yana kyauta ba tare da jiyan, ba tare da jiran musaye daga wajen wani ba, balma babu wanda yake da abin da zai musanya ma Allah, babu wanda yake da wannan. Idan duk za mu tattara duka sallolinmu da muke yi da ibadojinmu da muke da duk abubuwan da muke, bai kai farashin numfashi guda ɗaya da muke shaka ba, ba zai kai farashinsa ba, saboda haka duk abin da mutum zai yi na ibada, to yana yi ne ma kansa. Sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana kafin nan akan abin da ya shafi bakance, kuma mutum yana iya dauka ma Allah alkawari ba tare da ya jingina bukatar, wato wannan alkawarin a jikin wata bukata ba, kamar yayi alkawari kawai cewa zan yi azumi, nayi ma Allah alkawari zan yi azumi guda 10, to wannan yayi alkawari ne zai yi azumi ba don komai ba, sai don kawai ya samu kusanci zuwa ga Allah, to wannan yayi daidai. Amma ya rataya yin wannan ibadar da wata bukata ta duniya, to wannan wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan bai dace ba, tare da cewa shari'a ta gamsu da shi, har ma Allah ya siffanta cikin siffofin bayin Allah akwai cewa in sun yi bakance suna cikawa. Allah ta'ala yana cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira, cikin siffan bayin Allah na gari shine in sun yi bakance, sun yi alkawari, to suna cika alkawarin da suka yi. To sannan wannan matan tace mahaifiyata ta yi wannan bakancin, ita bakancin da ta yi shine ta yi bakancin za ta yi aikin haji, amma kuma ta mutu bata samu damar yi ba, shin zan iya biya mata? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki biya mata, inda ta mutu ana binta bashi na dukiya ko na wani abu na duniya, za ki biya? Ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku biya bashin Allah, Allah shi ya fi cancanta da a cika masa alkawari a biya masa bashinsa. To wannan yana tabbatar da kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa man mata wa alaihi saumun samu anhu walihu, duk wanda ya mutu ana bin shi bashin azumi, to magadansa, majibantansa su ne za su biya mishi wannan bashin. Daka yanzu tunda in ta mutu yanzu ta bar tarin dukiya, ko uba ya mutu ya bar tarin dukiya, ƴaƴansa da sauran magadansa su za su raba, to haka nan kuma in ya mutu ya bar bashi a kansa, to bashin ya koma kansu. Haka nan in ya mutu ya bar bashi na azumi ko na wani abu a kansa, to wannan ya koma kansu, kamar yadda za a zauna a raba kuɗinsa naira miliyan 100, wannan a bashi miliyan 10, wannan a bashi miliyan kaza, wannan a bashi kaza, to haka nan kuma za a zauna cewa babanku ana bin shi bashi na azumi na tsawon wata kaza, dan haka yanzu za a kakka samu ga kowa ya dauka, wannan wajibi ne, daka bashin ya koma kansu. Ka'ida kuma dama koda dukiya mutum ya bari, to Allah ya faɗa mana cewa ba a raba dukiyarsa sai an cire bashi, an cire wasiya, duk inda aka yi batulul bangado sai an kawo min ba'di wasiyatin yusi biha awdain, duk inda za a raba gado, to abinda ake fara yi shine a bincika suwa yake bin sa bashi, ba a fi damuwa da suwa yake bi bashi ba, a'a wannan karamin matsala ce, ba wani abu bane wannan ba zai ja masa matsala a kabari ba saboda ana saboda yana bin bashi amma inda matsalar take shine suwane ne masu bin shi bashi to sai a fara saukewa to sannan kuma wannan hadisin a to wani bangaren zai nuna mana daga cikin fa'idatul waladi salih zai nuna mana fa'ida ta samu zuriya na gari nagaltattun yaya nagaltattun yayan nan kuma ba Allah ne daga sama yake buga wayennan yayan nagaltattu wayennan yan banza ba a duk wani dan da yazo duniya to yana zuwa duniya ne a mutumin kirki lokacin da yazo duniya yazo yana zuwa duniya ne kwakwalwansa ba komai yanzu dan kashi akai a hannun iyaye sai aka ce ku zuba masa abun da ku ga dama amma san da yazo duniya ba komai a kansa in za a samu da matashi dan shekara 25 30 aji ya kutuntuma ashar ko dan shekara 7 aji yayi ashar lokacin da aka haife shi bai iya ashar ba in za a samu wanda zai rera alqur'ani lokacin da aka haife shi bai iya karatun qur'ani ba bayan yazo duniya ne ya koya Allah kuma ya faɗa ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an lokacin da Allah ya fidda ku daga cikin iyayenku mata ba abin da ku sani ba ku san komai ba alkhairi da sharri duk ba ku sani ba bayan kun zo duniya ne anan dandalin duniya din anan ake koyan alkhairi anan ake koyan sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ma min mauludin yuladu illa yuladu ala alfitra ba wani abun haihuwa da za a haifa face ana haifansa ne akan fitra akan hanya ta gari fa abawahu yuhawidani iyayensa sune zasu yahudantar da shi in yahudawa ne awi nasranihi ko su nasarantar da shi in nasara ne su awi majisanihi ko su maguzantar da shi in su din maguzawa ne amma lokacin da aka haife shi to an haife shi ne a musulmi mutumin kirki duk abinda kuma ya zama bayan ya zo duniya to responsibility din yana kan iyayensa ne yana kan iyayen shi idan an je gaba ga Allah nan tashin alkiyama kafin a fara riko shi sai an fara riko iyayensa tukunna to yanzu kun ga wannan matar mahaifiyarta ta yi bakance ta kuma mutu mata biya ba yanzu tana tambaya ne ina hukuncin ta biya mata wannan bakancen da ta yi to yanzu musuranta inda a ce wannan yar bata samu tarbiyya ta gari ba yaya take tunani ya ake tunanin ma za ta fara tunanin wani hali mahaifiyarta take ciki yanzu me ya jawo take damuwa da ta biya mata bashi shine tana ganin cewa watakila mai yiwuwa mahaifiyarta tana cikin mummunan yanayi saboda wannan alƙawarin da ta dauka saboda wannan bashin da ta dauka to wannan yana nuna mana cewa abinda ake damuwa da shi wajen ginawa akan yaya shine gina ruhi da zuciyar su ba gangan jiki ba gangan jiki yana lamushewa yana tsufa amma zuciya da ruhi baya tsufa baya tsufa gangan jiki daga lokacin da mutum ya mutu amfanin sa ya kare abinda kuma zai ci gaba da cin moriya shine ruhin sa da zuciyar sa to shi yasa duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan dan da zai yi addu'a ma iyayensa Allah ya karba to sai an kawo ka'ida sai an kawo sifa wal mawsuf sai an kawo cewa waladu salih da nagari da nagari domin in bai zama nagartacce ba ma bai da ma tunanin da zai ma iyayen shi addu'a din bai da ma wannan tunanin bai da wannan tunanin wannan shi yasa saboda mafiya yawa yanzu abinda aka fi damuwa da shi shine gina gangan jikin yaya wannan shi yasa da yawa iyaye suke mutuwa su bar bashi akai wasu ma su bar kudin da ya ninka bashin da ake bin su amma ai ta rigima da shari'a da yayan su ba za su biya wannan bashin ba ai ta rigima Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yace na rantse da wanda raina yake hannunsa inda mutum zai mutu a wajen yaki yayi shahada ya sake dawowa ya sake shahada ya sake dawowa ya sake shahada har sai yayi shahada sau 70 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana bin shi bashi ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashin duk darajar da mai shahada yake da ita darajarsa ta cewa jinin sa na farko lokacin da zai diga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah zai gafarta mai zunubansa gaba daya sannan kuma zai amintar da shi daga tambayan kabari zai amintar da shi daga azaban kabari zai daura masa aure da matan aljanna sannan zai amintar da shi daga furgici da tashin hankalin sa dadi sannan kuma za a bashi ceton mutum 70 cikin dangin sa duk wanda ya samu shahada yana da wannan daraja guda 6 din inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk darajar da yake da ita annabi yace inda zai samu shahada daya har sau 70 in aka bincika aka samu ana bin shi bashi ba zai shiga aljanna ba sai an biya wannan bashin ba zai shiga aljanna ba sai an biya wannan bashin to shi yasa wajibi ne akan dukkanin mutum musulmi shi kuma yayi kokarin kakkabe makansa rigima akwai waɗanda wasu in ka kalle su a level din mu na talakawa cin bashin su wallahi cin bashin ganganci ne an zo za a yi aure wacce ta sayi ashobe ta sa tana da kuɗi ta saya ni ma ba ni da shi a bani bashi wannan cin bashin ganganci ne saboda kowa zai sa ashobe a cikin dangi ni bai kamata a ce in fita bare ba bai kamata a ce in koma gefe ban zama saniyar wari saboda haka bari ni ma in ciyo bashi da kan an tashi kawo na wacce ta bada kuɗin ta 15,000 ni ma a kawo mu saboda haka sai ta daura makanta bashi na bala'i musamman in guntun bashi a wannan tana kawo dan kunne 2,500 ba ni guda daya wannan tana kawo kaza ba ni guda daya wannan tana kawo kaza ta tara ma kanta watakila wani bashin ma za ta mutu ta shekara nawa ma ba a san da wannan bashin ba ba ma wanda ya san da bashin balle a biya mata daka akan naira 2,500 sai ta shekara 5-10 tana cin duka a kabari saboda ta dauro makanta bala'in da Allah bai daura mata ba ta dauro makanta bala'in da Allah bai daura mata ba kaga an je an koma ana rigima tsakanin mutum da mai kifi ko mai nama yana bin shi bashi a hakan kuma jama'a suna korafin waya na talauci amma na cin bashin nama wanda ko malamai sun yi bayani ko mutum ne ka zo ka samu ana rigima da shi akan bashi to sai ka tambaya tukunna kafin ka biya bashin me yace ce yunwa ta koro shi ne ya zo sai aka zuba masa abincin 700 kuma ya ci bayi da kuɗi to wannan sai a biya mishi amma ya zo ya ci abincin 500 naman 500 to wannan bai jin yunwa wannan daɗi yake nema ko da za a biya to sai a nan bar shi a ligide shi tukunna saboda ya zama masa izina to ballantana wannan rayuwar da wasu ma fa ba su da abincin da za su ci kuma suna hakuri kuma su rayu a haka to ballantana mutum ya kai da shi ya ci abincin wai yanzu karin tahsiniyat ne yake nema mukammilat ne yake nema yana nema abin da zai kara mu abincin dadi ne saboda haka to bari in ciyo bashin kifi ko in ciyo bashin nama ko kuma ya zama kudin da nake da shi zai ishe ni in sayo garin masara in tuka tuwon masara to amma makwabciyata da muke daki ɗaya tare da muke gida ɗaya tare da ita tuwon shinkafa take tukawa saboda haka ni ma a bani aron kuɗi in cika in sayo shinkafa saboda haka ga iya abinda kudi na nan zai isa amma ni ma bari in ciyo bashi in sayo abinda wahne ya sayo. Bayan kuma da wanda ya ci tuwon shinkafa da wanda ya ci tuwon masara duk sunan su sun ci tuwo sun koshi wanda ya ci ya ji daɗi ma ba shi minti biyar daɗin ya washe ya gama shikenan an gama. Abinda ba abinda Allah bai kawo ba sai a yi haƙuri da shi. Allah ya gafarta mu Sheikh Jafar Mahmud Adam. Ya ce randa aka yi kasuwanci da yawa aka samu riba to sai a sa nama a miya. Ya ce randa ba a samu riba ba to miyan sai a tsura mata wake. Ya ce ita ma tana sa miya ya yi zaƙi. Allah ya ji kammala. Saboda haka mutum sai ya tsaye da kanshi a iya matsayin da Allah ya sau da Allah ya ajiye shi. Amma bashi masifa ce. Duk girman mutum, duk matsayin mutum, duk darajar mutum in dai zai ci bashi to mafi karanci shine sai yayi ƙarya. In dai zai ci bashi to dole yayi ƙarya. Dole yayi alƙawari ya saba. Wajibi ne. Dole ne. Dole za a ce yaushe za ka biyan kudi na zo gobe, gobe in ya zo babu. Dole a sake ɗagawa. Dole an yi alƙawari an saba. Dole a yi ƙarya. Na zo neman wacce ce, ka je ka ce mata bana nan. Sannan ya hana mutum sukuni gaba ɗaya. Matuƙar yana da hankali. Ba yanda za a yi mutum mai hankali ya ɗau bashi a kansa kuma hankalinsa ya kwanta. Hankali ma ba zai gamsu da haka ba. To, a mutum ya yi ƙoƙari ya zama cewa yana ƙoƙarin rage ma kansa rigingimu. Saboda yanayi na tafiya da ake musamman yanzu mutuwa ta fuc'a. Yanzu-yanzu nan muna tare da wani, yanzu-yanzu nan ya rasu. Ba ɗaya ba ba biyu ba har ya zama kuma ba abun mamaki ba saboda yawaitan maimaituwarsa da yawan faruwansa. Allah ya sa mu dace. Al-hadithu sadisu wal 20 an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu qala ja'at imra'atun min khaf'ama ama al-hajjati al-wada ama hajjati al-wada fa qalat ya rasulullah inna fariidata al-hajj adrakat inna fariidata Allahi ala 'ibadihi أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم. متفق عليه. wannan hadisin yana koyar da mu darusa darasi ɗaya da wancan hadisin da ya wuce a baya. Abdullahi dan Abbas yace wata mata daga kabilan Khaz'am ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekaran da Annabi ya hajjin bankwana tace ya Rasulullah farillan da Allah ya fallanta ma bayinsa na aikin hajji ya riski babana. Babana ya samu damar yin aikin hajji da dukiyar yin aikin hajji a wannan shekaran sai dai farillan ya hau kansa ne a lokacin ya zama dattijo shekaru sun ja. In an ɗaura shi akan abun hawa ba zai iya zama ba. Ba zai iya zama akan dabba ba. Shin zan iya zuwa na yi aikin hajjin a madadinsa? Kala na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaki iya zuwa ki aikin hajji a madadin shi. Saboda haka yana koyar da mu a darasi ɗaya da wancan hadisin shine idan farillanci na wani abu na farilla ya hau kan iyaye wanda ba su samu daman yi ba to ƴaƴansu suna iya biya musu kuma Allah yayi amfani da wannan a matsayin cewa iyayen sun biya bashi. Da haka abinda ƴaƴa za su yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al-jaza'al awfa. Duk abinda mutum zai samu a wajen Allah to sakamakon aikin sa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace dan mutum yana cikin ayyukansa. Saboda haka duk abinda dan sa yayi yana da komisho na lada a cikin sa. Kuma duka wannan yana ƙara nuna mana fa muhimmancin samun ƴaƴa masu tarbiyya. Wannan shine babban abin da yake ƙara nuna mana shi muhimmancin samun ƴaƴa masu tarbiyya. nakaltattun ƴaƴa mutanen kirki waɗanda za su dinga tuna abin da ya shafi addinin iyayensu da hanyar da iyayen za su bi don su samu rahmar Allah su tsira daga azabar Allah su taimaka musu akai ba waɗanda damuwansu mai iyayen da su tara na duniya ba mai za su mutu su bar musu na duniya wanda za su yi amfani da shi wanda kuma a wannan abu ne wanda yake iya karewa a nan duniya kuma daga lokacin da ya kare duk abin da ake samu na moriya a jikinsa da jin daɗi ya riga ya tsaya kenan amma in aka samu tarbiyyar ƴaƴa na galtattun ƴaƴa to daga lokacin da suka fara aikin alkhairi har kuma zuwa lokacin da Allah ya kaddari karɓar rayuwarsu iyayensu suna samun komisho a ciki suna samun lada a ciki iyayensu suna samun lada a ciki saboda haka samun ƴaƴa masu tarbiyya yana da falala ƙwarai da gaske yana kuma buƙatar tsayuwa akan kafafu sosai sosai yana buƙatar tsayuwa akan kafafu sosai musamman a wannan zamani da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu zamani na jarabawa zamani na ibtila'i zamani na wato matsaloli masu tarin yawa wanda daga cikin malamai yana faɗin cewa zamanin da zamanin magabata da ake samun cewa masu tarbiyyan su ne guda dubu mai rusawa ɗaya amma mai rusawa ɗayan nan yake ba su wahala balle kuma zamanin yanzu da mai tarbiyyan ɗaya masu rusawa dubu in ya zama masu ba da tarbiyya masu ginawa mutum dubu suna buƙatar tsayuwa da kyau saboda tsoron farmakin mai rusawa guda ɗaya ashe lokacin da kuma aka samu mai ginawa guda ɗaya shi ya fi cancanta da ya tsaya a kan ƙafansa don ya kare abin da yake ginawa daga farmakin masu rusawa guda dubu saboda haka ana buƙatar tsayuwa akan ƴaƴa ƙwarai da gaske domin a samu nagartacciyar tarbiyya kuma a samu nagartaccen amfani a nan duniya da kuma a bayan mutuwa Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته